daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin yayi mai dake Jamhuriyar Najeriya zaku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana zasu iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safi kenan agogon Ghana, 3 dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji irin moriyar da wasu al'ummomin yankin Niger Delta ke ci a Najeriya daga wani kamfanin da ke hakan mai a yankin duk da cewa wasu na korafin an yi watsi da yankin. Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na Usman Ahmad Kabara da kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Ghana da kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga dan kasar Uzbekistan din nan wanda ake zargi da amfani da wata motar daukar kaya ya kade mutane 8 a birnin New York. Mutumin dan shekaru 29 da haihuwa, yan sanda sun harbe shi a ciki. Tuhumin da ake masa sun hada da taimakama wata kungiyar ta'addanci da kuma lalata motoci. Ba a tantance ko yaushe zai gurfana gaban kotu ba. An zargi Saifop da shigowa da motar daukar kayan da yayi hayarta ya doshi cincirindan jama'a da ke tafiya a lawalin masu keke a Manhattan a ranar Talata, inda ya markade mahaya keke da matafiya a kafa. Daga bisani motar ta gubce wata motar bus ta yan makaranta, sai Saifop ya duro daga motar daukar kayan ya riko wasu kananan bindigogi biyu kafin wani dan sandan New York ya harbe shi. Masu bincike waɗanda suka yi tambayoyi ma Saifop yayin da yake kan gadansa na asibiti sun ce ya shafe makonni yana shirye wannan harin.
A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin na New York ya dau salon siyasa bayan da shugaban Donald Trump ya dora laifin kan wani tsarin bayar da visa wanda ya ce shine ya baiwa maharin Saifullah Saifop damar shiga Amurka. Sannan Trump ya bayyana tsarin shari'a Amurka da cewa shirme ne saboda tafiyar hawainiya da tsarin ke yi. Saifop wanda ya fada ma 'yan sanda cewa ya shirya kai harin ne a lokacin shagulgulan Halloween saboda a ganin sa mutane da dama za su fi fitowa da yawa akan titi. An gabatar da tuhumce-tuhumce kashi biyu a kansa jiya Laraba an aikata manyan laifuka. Trump ya ce yana so ya hada kai nan da nan da majalisar dokokin kasa saboda soke tsarin visa da Saifop ya yi amfani da shi wajen shigowa Amurka. Sai da kuma waɗannan kalaman na Trump sun janyo soke-soke daga 'yan Democrat waɗanda suka ce shugaban ƙasan na gaggawar maida al'amarin wani abu na siyasa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke ƙoƙarin gano abin da ya faru.
Ɗaruruwan sojojin Habasha ɗauke da manyan makamai sun ƙetara zuwa cikin ƙasar Somalia. Kuma rahotanni na nuna cewa sun je su taimaka ma rundunar sojojin gwamnatin Somalia ne a yakin da suke yi da mayakan Al-Shabaab. Mazauna garin Dalaw na kan iyaka a yankin Gedo na ƙasar Somalia sun ce sun ga akalla motoci 30 ɗauke da dakarun ƙasar Habasha suna ƙetarawa zuwa cikin ƙasar Somalia da yammacin shekarun jiya Talata. Shedun da suka yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka bisa sharɗin saka sunayensu sun yi kiyasin cewa sojojin ƙasar Habashi kimanin 1,000 ne suka shiga ƙasar ta Somalia. Wani mazaunin garin ya ce motocin na sojoji ne da kuma na ɗaukar kaya waɗanda aka girke bindigogi masu sarrafa kansu a samansu. Akwai dubban sojojin Habasha a ƙasar Somalia a matsayin wani ɓangare na rundunar gamayyar sojojin Afirka AMISOM a taƙaice da aka girke don su yaƙi Al-Shabaab. Hukumomin nahiyar da Amurka ta tuntuɓa jiya Laraba sun tabbatar da shigar sojojin Habasha ɗin a ƙasar Somalia.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Myanmar na zargin makwabcinta Bangladesh da kawo jinkiri ga dawowar musulmin Rohingya waɗanda kuntatawar da sojojin kasar Myanmar ke musu tilasta musu guduwa zuwa kasar ta Bangladesh. Kakakin jagoran Myanmar Aung San Suu Kyi ya faɗa wa kafar labaran gwamnatin Myanmar ta Global New Light of Myanmar jiya Laraba cewa kasar ta Bangladesh tana jira ne sai ta amshi dala miliyan 400 na faɗaɗa matsugunai ga ƴan Rohingya 600 dake cinkushe a matsatsin sansanoni da aka aje su. Wani harin da mayakan Rohingya suka kai kan ƴan sandan kasar Myanmar a watan Agusta ne ya janyo ramuwar gayya daga jami'an gwamnatin Myanmar wanda kuma ya janyo gudun hijirar ƴan Rohingya da dama daga jihar Rakhine ta arewacin kasar zuwa Bangladesh. Kusan kashi 60 na ƴan gudun hijiran yara ne kanana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana wannan kisa da ake wa ƴan Myanmar din wato a matsayin kisan ƙare dangi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yankin Najeriya Delta mai arziki mai yanki ne dake fama da matsaloli da dama, lamarin da yakan kai ga korafin cewa al'ummar kasar ba sa cin gajiyar aikin man da ake tunowa a yankin. Lamarin kuma da yasa har ila yau wasu kungiyoyin tsagero kan dau makamai domin nuna rashin amincewar su. To sai da wata hira da abokin aikin mu Sahabu Imam Aliyu yayi da shugaban kamfanin mai na Oriental Oil, Alhaji Muhammadu Indimi, wanda kamfanin su ke aikin mai a yankin na Niger Delta, ya nuna cewa duka ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Ko ɗaya ga watan August na yi foundation na zan gina wa mutanen da muke area ɗin su gidaje na kwana guda 100. To kafin ko ayyana aka ce za a yi gida 100 ba abun wasa bane. Sannan na ba su scholarship wajen guda 700. Tun kafin na gina wannan ƙauyen da ake kiran sa wani Oriental Village. Kuma gidan na yi musu gidaje, na yi musu makaranta, na yi musu asibiti, ba abin da ban yi musu ba.
To.
Saboda haka ma har university ta Uyo ta yi recognizing dina. Zancen da nake gaya maka sabar mai zuwan nan za ta bani doctorate degree.
To. Dr.
Ji, na
cewa dama zan yi dungurungun ba sai an ba mu nawa ne kudade, amma a kiyasance kamar nawa kamfanin ka ya kashe wajen kyautatawa mutanen nan cikin waɗannan da daukan nauyin makarantar yara 700 da sauran abubuwa da aka samar musu.
Eto, wannan ba zan iya gaya maka ba, amma dai ko yanzu idan ka shiga internet za ka ga yanda gidajen da muke gira musu guda 100, kuma kowane gida yana da fitila da solar shi a sama, da kuma za mu tona musu borehole. Wannan ma kusan naira miliyan 1,000,000 ne zan kashe a kan wannan. Shi ya sa ma university din su suka yi recognizing cewa fa bawan Allah nan yana yin abin da ya kamata. Shi ne abin da ake kira corporate social responsibility. Ban taɓa wasa da wannan ba. Akwai manyan kamfaninnuka da suke wurin, ban tsammanin ko rabin abin da na yi suna yi ba.
To, kana da wani kira da za ka yi wa sauran takwarorinka ƴan kasuwa na kyautata wa al'umma da suke ba wai dole kawai ma sai a inda kake samun amfani kamar inda ake haƙar mai ba?
Malam Sahabu, yanzu zancen da nake gaya maka, yanzu da na koma gida ina da yara 140 wanda zan tura su waje university. Kai mutumin Adamawa ne. A cikin program ina wannan shekarar yaran Adamawa 20 zan kai insha Allah. Gombe 20, Yobe 20, Kano mun riga mun kai 61, Borno na riga na kai 27. So in na fa har jigawa zan kai 20. Da watakila ko a labarai ka ji ko baka ji ba, yau duk bai kai wata guda ba na haza alfashin gida 100 a ƙauyen Bama, ana kiran shi Muhammad Indimi Village. Shi ma inda rai da lafiya kafin ƙarshen shekarar nan wata biyu kenan insha Allah za mu gama gidaje 100, kowanne yana da ɗaki 3.
To madalla, a Najeriya akasarin mutane kan yadda ƙwan fluorescent ɗinsu na wutar lantarki ne idan ya mutu, amma wakilinmu Haruna Dodo Biyu ya yi kicibis da wani matashi mai suna Yakubu Ibrahim wanda aka fi sani da Abba Amiduguri wanda yakan gyara ire-iren waɗannan ƙwayaye har ma ya samu abin dogaro da kai.
Eh idan mun bude aisin da ya kone zamu canja, idan kwalban da ya kone ne ma zamu canja. Zamu yanda zamu yi glove zai tashi zai jima yana aiki kuma.
Ba zai sake mutuwa ba ko kuma
zai. A gaskiya yana jimawa da wuri kafin ya ce ya kone. Dan yana fin sabo ma an an gyara garantin da zai yi jimawa.
Naga kamar yawanci wannan kwallon tarki mai wanda aka bi sani da fluorescent su kake gyarawa. Kamar su ne kade kake gyara ko kuma hada wasu kwallon tarki na daban.
Eh ina gyara in dai fari ne da irin kendir haka dogo ina gyara amma an jan kone ba zai wa gyara ba saboda ba wajen budewa jiki.
Shekara nawa kana wannan sana'a?
Eh kimanin shekara 9 da haka.
Shekara 9 kana da shekaru kuma 19?
18.
18.
Eh
kin kana dan shekara tara kenan.
Yauwa.
Ka fara wannan aiki.
Eh.
Na'am. Kai kadai ka koyi wannan aiki ko kuma kana tare da wasu da kuke fara aiki wannan aiki a Maiduguri?
Ah ni kadai ne nake yi. Tun ina gyaran toci labaruwan ka da nefa har na zo na fara gyaran wannan.
Wato ba ma kwallon tarki kadai kake yi gyara ba har da ma toci la.
Eh.
Na'am. Irin wannan toci la mai kwai mai shigen wannan na
na zamani shi dai.
Na'am. Kin kamar ya kai ka koye shi?
Eh ina zo na babun da nake dai kawai. Na ga na gidanmu an gaji da bata su baci a rasha za a yi ya da zubar a bola kawai na daya na zauna na warga je na hada to tun daga nan ne na fara gyarawa.
Sai ga kuma yana aiki mai kyau.
Yauwa.
To Mala Abba kamar an ka gyara wannan kwan kamar nawa kake cazan mutane ne?
Eh kamar irin yan 600-700 wannan ina karban 150-200 da haka.
Kamar shalin karatu fa?
Eh gaskiya ina zuwa. Ina zuwa makarantar boko ina SS2.
Kamar ko wani ko kuma gwamnati ko kungiyoyi masu ka zaman kansu da suka taba tuntuban ka dan taimaka maka game da wannan sana'a taka?
A gaskiya babu amma da za su yi hakan da za su taimaka sosai. Da gwamnati za ta yarda a bude musamman kaman kamfani ya haka saboda akwai mutanen da suka dan iya irin wannan aikin a tattaro a kawo musu kayan aiki ana hada ka ganin ma za a samu ci gaba a rayuwa.
Ai an gyara gobe na nake ci.
Haruna Dodobi kenan a hirar da yi da wani matashi Yakubu Ibrahim mai gyara kwayoyin wutar lantarki. Mu ci gaba da shakatawa da wannan wakata mara gayi mun mai shata.
Kan amshina ka ga malo kana na zan ya shato mun malo gumi ne yake ci. Kaya ya rago ne na nake ci. Maso zowa ofin koye ofin maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau ko wane gumi ne yake ci.
Wallahi yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara zai gabatar mana da shirin
nakasa
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu tattauna ne game da shin ƴaƴan da suke da nakasa suna samun ilimin da ya dace a matsayin su na nakasassu ko a'a. Wannan ce ta sa muka fantsama cikin ƙasar Niger domin mu ji shin yaya abin yake ne. Yusuf Abdullahi gare ka.
To game da wannan batun na ilimin ƴaƴan nakasassun jamhuriyar Niger yanzu ka zora namu na tare da malamai daban-daban. Da farko dai muna tare da Sumaila Giwa mamba a cikin wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira Alƙawali, sai kuma Saidu Shimaro shima yana daya daga cikin mambobin kungiyar na kasasun birnin Yamai. Muna kuma tare da Madam Shebu Maryama Kalilu, director wata makaranta ta AN na kasasu da ake kira DSA Mutun da ke nan birnin Yamai. Tare da su za mu tattauna kan wannan batun na ilimin AN na kasasu. Ina ganin Sumaila Giwa da kai zan farawa, shin ya maganar ilimi take a wajen ƴaƴan nakasassu?
Lalle al'amarin ilimi na ƴaƴan nakasassu gaskiya suna so a samu su hannu a gaskiya saboda ka san wanda bai da karhi bai iya kama yaro yayi tayyare ma ka tafi karkai yaro ma wurin makaranta wallahi ba karamin wahala bane a gare mu eh haka nan wannan gaskiya muna da matsala sosai kuma yara in sun ka tai wani wuri ma in yaro ya tai sai ka gani ma in ka kai shi kai da baban da ma in ka kai shi wani lokaci kana gani abubuwa wanda ranka bai jin dadi
kamar rami da miye watakila
wani lokaci in ka tai ba a kula da kai ma sai ka gani mutane na ta kallon ka ga ka kazo da yaro wani lokaci ka shiga ma ka ci ma su baka hanya don kwanaki ba ga ma da an kai rantre ni da nake zamne nan ga na kai yaro na sai da wadansu yara kaman su taka mutum su huke muna kasa ana yanda yake abun ga tare da ni gaskiya ran shi ya baki nike masa yi haka nan na duniya ka san kowa yanda Allah yayi shi
gaskiya
kuma ta dinga yi hankuri kuma abin da yasa ni biye da ta ni bi shi muka kai nan ga saboda ya gani yanda uban shi yake kuma saboda
yanda yake tafiyar da rayuwar shi
madalla saboda nike mata ke ya kamata yanda ni kawo ki nan ga ina so ki kama kwazo ki kokari ki gane yanda babanka yake ka tafi ka kama ka samu ilimi ka ya duba babanka saboda ba kullum ne babanka ke da karhi
gaskiya
ya kamata ka duba kaga yanda baban wadansu suke kaga yanda babanka yake haka nan ne rayuwar duniya sai take ba mu sada da izini Allah nake yaro Allah ya taimaka Allah ya kama muna eh sannan ni samu wani nanan yana sai da ya gani yanda mu da yaro muke labe cikin jama'a ina hakkasa sai ya abin da ya samu min hanya sannan da directive nan ya gane mu sannan ya kira ni sannan ya yi min abin ya ya rubuta sunan yaron ni samu ni sashi call din
to wani irin cikas wannan lamarin zai iya yake kawo karatun ƴaƴanku
lalle irin wannan cikas abin da yake kawo ka san mu in ba a kama muna ko ba a kwatanta ma masu karatarsuwa wanga dan in ka gani baban shi ya kamata ka taimaka ma yaron ka kula da shi ya samu yayi abin saboda baban shi bai da karhin zuwa yayi abin ganci kuma yaro in yana abin ga in yazo saboda ni da ni kai ina ce musu duk abin da sun ka gani yaro yayi wani lokaci ya kamata a kira ni tunda ni ba da lamba na a kira ni saboda yaran yanzu ko wanda baban shi na da kari in ba ya ruga ya zai kama bane yara ba su jin magana insha Allah da amsa lamban yake min insha Allah yana dinga kira na nike to hakan ga nagode
to Mallam Saidu Jimarau watakila ban sani ba ko kana da ƴaƴa da suke karatu
mu ma muna da ƴaƴa wanda Allah kull to kasan lamari na yara sai dai hankuri tunda ko wurin kaiwa su kai da sai da rana da marece sai kai dai shi ga hudu da
kana kai da kawo
kenan ka gani tunan akwai matsala kai daga zuwa ka neman yara abinda za su ci deja kai baka zamna ba kai aikinka normal kenan kan na za ka ta jirganiya sannu tunda ko wurin yara ma in ka kai ko da abokin gano ya wadi duka jama'a sai su tsura ma ido ana dibin wani abu mu kuma wannan kamu bai muna tunan mu yan gane mu muna son duka a tai duka dai gaba ɗaya duka bai kai kowa da kowa sai ya tsura mu mutun ido ba wannan bai mun dadi tunda mu yan gane mu ya kamata a taimaka mu don mun zo ai muna hanya mu shige
matsalar da kuke fuskanta ita ce kamar ta kai da kawo zuwa kai ƴaƴa makaranta da kuma dokarsu dawowarsu gida
tunda ka gani kai daga zuwa kai shiga hudu kenan kaga baksa kai aiki just ba to kenan kaga akwai da matsala dai
game da dai wannan batun na ilimin ƴaƴan da kasasu yanzu haka nan birnin Yamai akwai ta makaranta ta musamman da aka kafa wacce take baiwa ƴaƴan da kasasu ilimi muna tare da daraktan wannan makarantar madam ya magana ilimi yake tafiya
yara yana saurare suna yi abun da muke sosai amma bamu da kayan aiki
ba ku da kayan aiki
bamu da kayan aiki inspection yana bamu takardu yana bamu wanda suna yi bamu amma babu bamu da tabuloli bisa abun da zamu sa yara su rubuta sai kullum rubuta ma bisa tabarma ne suna yi.
Wato bisa tabarmi ne yaran ke karatu?
Eh, bisa tabarmi ne muke. Basu da tabul. Adiya na kasar su ne. Su duka. Sun ka kai ma dari da 24 ne gare ni bara. To wanga shekara ko muna nan ga rubuta da yanzu.
Kamar mi kuka yi la'akari da shi watakila kuka kafa wannan makarantar, saboda ana magana cewa grupu ma ne ya kafa ita wannan makarantar, me yasa kuka ga ya dace a kafa wannan makarantar?
Ɗan grupu ma suka yi reniya da wasu mata suka zo suka ce grupu ma ya kai wurin da ana yi musu kaman su samu wanda yana koya yara su samu ilimi, kamsa ya yi musu da suna jaye da yara, suna goye da yara, suna tayya bara. Sai yasa suka dauke ni suka ce in zo in rike musu yara in karantan suwa, ina rike da su har su zo ina koya musu duka abun da ana yi ga jaddan danfanne mu na yi tun dan section ya koya muna duka.
To ya maganar aji kamar cikin klasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta?
Cikin rumfa ne muke kowanne shekara sai muke uban su kawo kuɗin a tattara saye zana a yi. Da fari rumfa mai kyau ne mun yi ma shekara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi. To yanzu da gobara ya kama shi ya kone guri ya zo ya gyara. To yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma. Kowane shekara uban yara ga tattara.
No ne ake tattara kowace shekara.
Kowane shekara kowa ne yana kawo dare.
Sai kuma wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya a wannan tattaunawa wadda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya hada mana daga jamhuriyar Niger. A madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham da take hada mana sauti, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
To a gaida Usman, yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan Ghana.
Fara sharhin jaridun ne na yau da jaridan da fanga wadda babban labarinta a shafin farko akwai babban hatsari. Jaridar ta ce ana gabatar da wani gini wadda aka nuna cewar na coci ne wadda ke da ainihin shinge daya da wani tashar gas din liquefied petroleum gas Allah daura da Ghana Trade Fair Company site. Ganin irin hatsarin da aka fada a cikin kwanan baya inda waɗannan kamfanoni na gas ke kamawa da wuta suna banna na rayuka da kaddarori. A shafi na 10 jaridar da wani labarin sarrafa da riba shine Chigo Afagen Kuku. Babban jami'in zartarwa na kamfanin na Ghana Cocoa Board Joseph Boyhin Adu ya jaddada buƙatar masana'antar koko ta tabbatar da sarrafa da riba a matsayi da zai dace da halin rayuwa, tattalin arziki, ɗorewa da kuma yanayi da ya dace. Har yau a wannan shafi na 10 shugabannin ƙungiyar ECOWAS na fatan samar da kuɗi na bai daya a shekara ta 2020. Jaridar ta ce an gudanar da taro na karo na 4 na shugabannin kasashen Afirka waɗanda ke aiki akan samar da kuɗi daya na Afirka ta yamma a ainihin birnin Niamey na ƙasar Niger, tare da tabbatar da aniyarsu na hanzarta wannan tsari domin cimma buri na samar da kuɗi na bai daya kan shekara ta 2020. A shafi na 14 na jaridar The Finance din wani labarin ne, ofishin ciyar da 'yan makaranta abinci har yanzu fa yana kulle. Jaridar da ta ce ne sakatariyatin jiha Arewaci na shirin nan na ce da yaran makaranta abinci har yanzu fa ba a bude ba tun bayan da aka kulle shi kimanin mako ɗaya kenan yayin da wani rukuni na magoya bayan jam'iyyar MPP suka yi kukan kura waɗanda ke kiran kansu Bema Camp Youth suka yi kukan kura suna ba su nuna kiyayyen su game da waɗanda aka dauka gudanar da wannan aiki ita kuwa jaridar Gold Street Business babban labarin ta shine a sake nazarin dokoki da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati jaridar ta ce director zattarwa na Institute of Fiscal Studies Professor Newman Kojekusi ya yi kira ga gwamnati da ta sake nazarin dokokin da ke tafiyar da kamfanoni mallakan gwamnati a cikin kasar sai wannan labarin kasar Ghana da Morocco sun yi yunkurin karfafa zumunci a tsakanin su jaridar ta ce kasar Ghana da kasar Morocco a can arewacin Afirka sun yi wani yunkuri domin haɓaka zuba jari a cikin kasashen guda biyu wannan ya biyo bayani da babban kungiyar kamfanonin Morocco ta yi ne cewar duk da zuba jari da Morocco ta yi a nan Ghana babu ko kamfani daya na Ghana a Morocco Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ban mana akan na'ura
Assalamu alaikum muryar Amurka magana Ibrahim Umar Rijo ya Lagos Nigeria ina miƙa godiya da Allah ya da ga dan majalisar mutum na tarayya Shehu Sami Rijo akan aikin da yake yi na kulbati da magudanar ruwa tsakanin Awala da zuwa Rakegiya da cikin Ekiti Rijo da saka da alheri Allah ba da iko ci gaba da irin wannan aiki na kure
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana shi ne kurbaban radio matankari a jihar Kebbi Nigeria muryar Amurka ina son ku isar da koki na ga gwamnatin mu ta jihar Kebbi sai kai wa Allah da taimaka mana ta gyara mana hanyar motar ta su daga Basaura zuwa Bawada saboda mu mutanen matankari Nufawa Sarara da sauran wayannan tsofa gabaki daya muna amuriya akan wannan hanya saboda ka iku ba gudu sai mu ga gyara mana wannan hanya
Assalamu alaikum DOA Hausa sunana Muhammad Sani babbar rami mai shugo local government Niger State don Allah DOA ina fatar ku isar min da sakona zuwa ga mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari ana fatan Allah ya kara mishi lafiya ya kara mishi karfin gwiwa kuma muna ba shugaban kasa shawara a matsayin mu na talakawa masu da'a da biyayya a ƙarƙashin gwamnati shi ta cewa mu dai talakawan Najeriya muna addu'a kuma muna mishi fata alkhairi da ya tsaya takara domin ya ci gaba da aikin da yake na alkhairi
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya kuma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya sashen Hausa na muryar America ina so in bada ra'ayina akan nadin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yawa sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abin yabo ne kuma abin jinjinawa ubangiji Allah ya sa wannan safan sakatarin da aka naka ya kasance mai halin dattako da kuma kishin yan Najeriya kuma Allah ya sa mai kwazo ne da kwarewa a wajen aikin sa.
To zaka ne kuma kawo ga labarai a takeice.
To a takeice masu gabatar da kara a madadin gwamnatin tarayyar Amurka sun gabatar da tuhumar aikata ta'addanci ga dan kasar Uzbekistan din nan. Wanda ake zargi da amfani da wata motar daukar kaya ya kade mutane 8 a birnin New York. A halin da ake ciki kuma nan da nan harin ta'addancin da aka kai a birnin New York ya dau salon siyasa bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya dora laifin kan wani tsarin bayar da visa. Daruruwan sojojin Habasha dauke da manyan makamai sun ketara zuwa cikin kasar Somalia. Kuma rahotanni na cewa sun je ne su taimaka ma runtunar sojojin gwamnatin Somalia din a yaki da Al-Shabaab.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 na agogon Ghana za ku ji wasu tawagar abokan aikin mu in Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da waɗanda ma suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin sai injiniyan mu malama Zainab Abdulrahman da ta daidaita mana sautukan Mahmud Lalu ke cewa auna lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.